Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalma Sigarba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan murnin Washington DC ke muku marhaman lali a shirinmu na wannan daren, ranar Juma'a 21 ga watan Oktoba. An yi wani mummunan hadarin jirgin kasa a kasar Kamaru dazu.
Tarihu shida suka fada cikin kwazazzanmu.
To.
A nan take dai an samu gawawwaki sama da 100 wanda suka rasu.
To Allah kiyaye. To ko me ke sa wasu manya a Najeriya, musamman gwamnoni, ke zuwa nan Amurka cikin ƴan kwanakin nan?
Dalilin zuwan mu daga Arewa, gwamnonin Arewa, domin abubuwan da ta shafi Arewa a kwanaki da shekaru da suka wuce.
Kuma kamar yadda aka sani, yau Juma'a ce, don haka kofa buɗe take bayan labarai don ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa. Lambar ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Wani jirgin ƙasa makare da fasinjoji da ke tafiya daga Yaounde, babban birnin Kamaru, zuwa cibiyar kasuwancin ƙasar Douala ya goce daga layin dogonsa, sannan ya tuntsara a yau Juma'a. Sakamakon haka mutane da yawa sun samu raunuka, wasu kuma sun rasa rayukansu. Ministan Sufuri Edgar Alain Mebe Ngou ya ce an yi hasarar rayuka da dukiya mai yawa, amma ba a da adadin mutanen da suka rasa rayukansu har zuwa yanzu. Shaidu sun bayyana cewa sun ga ana ta ciro gawarwakin mutane daga cikin jirgin da ya fadi, amma babu hakikanin sanin adadin waɗanda hadarin ya shafa. Da yawa daga cikin waɗanda suka jikkata an kai su asibiti. Wani ɗan jarida ma'aikacin kamfanin dillancin labarai na Reuters, wanda ya kasance ɗaya daga cikin fasinjojin da hadarin ya rutsa da su, ya ce ya ji ƙara ne mai ƙarfi daga bayan jirgin, yayin da taragon jirgin na ƙasa ya bar kan hanyarsa, sannan ya fara dungure. Jirgin na safe daga babban birnin Yaounde zuwa Douala akasari yana da tarago 9 ne. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce an ƙara wa jirgin tarago guda 8 ne a ranar Juma'a, domin iya ɗaukar yawan ƙarin fasinjojin da aka samu sakamakon babban hanyar mota da ta haɗa biranen guda 2 ta kare. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa jirgin yana ɗaukar mutane 600 ne, amma ya ɗauki mutane 1,300 a yau Juma'a zuwa garin na Douala a gefen tekun Gini. Jirgin ya faɗi ne kusa da garin Eseka, kilomita 120 daga Yaounde.
To, muna da ƙarin bayani bayan labarai game da wannan haɗari na jirgin ƙasa a ƙasar Kamaru. Ƙasar Afirka ta Kudu ta ce za ta fita daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya. A yau Juma'a ne ministan shari'a Michael Musutu ya bayyana cewa za a miƙa wa majalisar dokokin ƙasar ƙudurin dokar da za ta nemi Afirka ta Kudun ta soke hannun da ƙasar ta rataba a kan yarjejeniyar Rum da ta kafa wannan kotun. Yarjejeniyar ta tanadi cewa tilas ne bisa shari'a duk ƙasar da ta sanya hannunta ta kama duk wani wanda kotun ke nema. An kafa kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya ɗin ne da zumar hukunta masu aikata kisan ƙari dangi da laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama. Amma kuma ƙasashen Afirka sun bayyana cewa kotun ta mai da hankali ne kaɗai a kan shugabannin nahiyar. Ficewar Afirka ta Kudu daga kotun ta ICC tana da asali tun daga lokacin wata ziyara da shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir ya kai a ƙasar a bara domin halartar taron ƙolin kwanaki 2 na ƙungiyar tarayyar Afirka. Amma a yayin wata kotun Afirka ta Kudu ta bin ba'asin ko ta ba da umarnin a kama shi, shugaba Bashir ya yi watsi da umarnin kotun da ta ce ya tsaya a ƙasar, ya koma ƙasarsa inda hukumomin Afirka ta Kudu ba su da ikon taɓa shi. Jami'an Afirka ta Kudu sun ce shugaba Bashir yana da kariyar diplomasiya a matsayinsa na wakili mai halartar taron ƙolin tarayyar Afirka a Johannesburg.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Harin kundar bakin waken da aka kai akan wani wurin aikin gine-gine da Iran ke kula da shi a garin Debes da arewacin Iraki a yau Juma'a ya kashe mutane a kalla 11 a inda 'yan sandan Iraki guda 6 da kuma mayakan da ish guda 12 suka mutu a wani hari makamancin wannan wanda aka kai shi a ofishin 'yan sanda da ke birnin Kirkuk. A yayin da aka kai wa 'yan sandan harin an ji karar fashewar nakiyoyi da kuma karar harbe-harben bindigogi na fitowa daga harabar ofishin 'yan sandan. Faifan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin da ke garin ya nuna bakin hayaki na tasowa daga harabar sannan ga karar manyan bindigogi a ciki ana ji. Kusan 'yan kunar bakin wake biyar ne suka kai hari a helikwatar 'yan sanda, daya daga cikinsu an harbe shi kafin rigar bom ɗin da ya saka ta tashi. Da ish ta ce ita ta ɗauki nauyin wannan hari, amma har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin harin na biyu. Gwamnan Kirkuk Najmuddin Karim ya yi bayani a wani gidan talabijin na Kurdawa mai suna Rudaw, inda yake cewa babu wani waje mallakin gwamnati da yake a hannun 'yan tsagerin na Daesh a Kirkuk, duk da dai akwai mayakan Daesh guda biyu da aka ritsa a hotel. Fadace-fadace na ta ci gaba a wasu bangarorin Kirkuk a wannan rana.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara daga kasar Kamaru, inda dazu da yamma aka yi wani mummunan hadarin jirgin kasa a kan hanyar Dogo ta tsakanin Yaounde da Douala, har mutane da dama suka rasu. Abokin aikinmu Salihu Garba ya tattauna da wakilinmu na Kamaru Awal Garba, wanda ya bayyana cewa
to abin da ke faruwa a Kamaru da misali kafin hudun nan ne dai jirgin kasa da ke tasowa daga babban birnin kasar Yaounde zuwa minitin kai kasar Douala ya samu wani hajari, wato akwai jirgi da ya dauko taragu guda 16 na cikin tafiya sai ya fara kamawa da wuta. Bayan kama da wuta, shi direban jirgin kasan bai tsaya ba, ya ci gaba da tafiya. To, bayan ya ci gaba da tafiya ne ya samu kilomita kamar 100 daga birnin Yaounde.
To,
sai nan da nan dai guda 6 sai suka fada cikin wani kwazazzabo.
Taragu guda 6?
Taragu 6 suka fada cikin kwazazzabo.
To,
a nan take dai an samu gawawwaki sama da 100 wanda suka rasu. Yanzu kuma akwai guda 250 yanzu haka suna asibitin garin Ezeka a hannun yake cikin nan. Yanzu ana ta kokarin kuma neman waɗansu gawawwakin wanda jirgi taragun ya danne su.
Allah sarki.
Kuma minti 45 kenan da ministan sukuri da ministan lafiya da ministan wato shugaban jandarmomin kasar Kamaru suka zo wannan waje da jirgin sama mai sakon angulu.
To,
ganin me yake faruwa. Kuma prime minister kasar Kamaru cikin daren nan ya kira taron gaggawa a can birnin Yaounde domin ganin me yake faruwa a wannan rana yau. Kasancewar suka zo da safe kuma gada ta yanke.
A nan Kamaru din?
A nan Kamaru tsakanin Yaounde da Douala. Barkoto shi ne mutane suka tururuwa zuwa tashin jirgin kasa domin su samu zuwa Douala. To, abin ya kawo wannan matsala yanzu haka dai ga mutane na kwakwance ta ko'ina ga shi nan dai abin da ya ba daɗin gani.
To, a gaida abokin aikinmu Salihu Garba da wakilinmu Awal dangane da wannan mummunan labari daga Kamaru. To, a nan Amurka, gwamnonin arewacin Najeriya da dama ne suka kammala wani taro domin tattauna hanyoyin wanzar da zaman lafiya da kuma bunƙasa tattalin arziki a yankin. Taron ya gudana ne a ƙarƙashin cibiyar wanzar da zaman lafiya ta USIP da ke nan Washington. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya halarci wannan taro, ya kuma mana ƙarin bayani kan taron a tattaunawarsa da abokin aikinmu Mahmud Lalo.
Musamman dalilin zuwanmu daga Arewa, gwamnonin Arewa, domin abubuwan da ta shafi Arewa a kwanaki da shekaru da suka wuce. Mun gane da kuma abubuwan da muka samu kamar rashin zaman lafiya arewacin Najeriya, musamman abubuwan da ya faru a wajen Boko Haram da sauransu. Mun gane zai ci gaba idan ba a samu an magance su ba akwai magana damuwan tattalin arziki da kuma ga rashin zaman lafiya, ga kuma yara da yawa wanda ba aiki, ba aikin da za a basu. Shi yasa muka tara kanmu muka zo America mu same mu nemi hanyoyi inda za mu samu taimako a fannin kaman magana ilimi da kuma inda za a kara maganan zaman lafiya da kuma inda za a nemi ayyuka wa matasa, kuma a nemi hanyoyi inda za a kara hanyoyin da za a magance wannan rashin zaman lafiya a arewa gabaki daya.
Wato na fahimce ka baki ɗaya gwamnonin 19 aka gayyata suka zo wannan taro kenan.
Kwarai.
Jihar Plateau da yake ka ɗauko batun maganan zaman lafiya ne ta yi fama da ɗan rikice-rikice a 'yan shekarun da suka gabata. Ya yanayin zaman lafiya yake yanzu haka a Jihar Plateau?
A Jihar Plateau mun gode wa Allah. Lokacin da muka zo shi yasa aka ce ya kamata Plateau a zo a gaya masu wurin yaya aka yi aka samu zaman lafiya a lokacin da muka zo. Shi ne na ce dole ne in faɗa wayansu asirin da muka samu. Rashin zaman lafiya yakan kunshi abubuwa da yawa. Rashin gaskiya a wajen shugaba, kuma rashin adalci. Rashin adalci. To mun zo a lokacin da muka zo, mun zo a cikin lokacin da ana kashe-kashe da yawa. Nazar da ga maganan kabilanci, magana addini, da kuma maganan masu kiwo, da kuma manoma. Mun yi kokari mun duba mun fara da kawo jama'a waje daya, mun kuma mun nuna adalci a wajen raba makamai. So jama'a sun fara haɗa kai, to a cikin jama'a da kansu suka fara gaya mana wayansu asirin hanyoyin da za mu ci gaba,
wato kamar dabarun hanyoyin da
aka ci gaba da zaman lafiya. Shi yasa ka ga yanzu Plateau ba mu da damuwan rashin zaman lafiya.
Mata shugaban kasa Aisha Buhari ta yi wani batu, kai gwamnan APC ne, akan cewa lalle akwai waɗanda suka ma jam'iyya yaƙi wajen neman zaɓe kuma amma ba a tafiya da su. Me ra'ayinka dangane da haka?
To bare kar in ce na goye wannan maganan mata da miji, an ce maganan harshe da,
amma kai gwamnan APC ne kuma ta yi magana ne a jam'iyyance.
Wannan abu ne wanda ba mu gwamnoni ne za mu yi magana ba, party ne jami'a.
Eto ai kaɗan
party su ne za su yi magana.
Kaɗan jami'a
APC. An riga an nada committee ko a cikinmu, mu gwamnoni za a je a zauna a yi wannan magana. A za a yi wannan magana. Don ba zan san dalilin da ta yi fada wannan maganan ba. Ni ma ba zan san dalilin da shugaban kasa ya bada wannan sakon ba.
To Allah shi kyauta. To an jima kaɗan za ku bugo wayoyinku ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. To amma kafin nan ga sahabu.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Da alamar muna da kira daga Nasarawa, wake kan layi. To Adamawa kai.
Hello, daga movie ne.
To muna jinka na Adamawa.
Kana magana da Abdulkarim nan Azumi daga movie local government.
To ci gaba.
To muna magana ne akan maganan da matar shugaban kasa ta yi. Gaskiya ni ina ganin wannan ba huruminta bane. Hello?
Muna jinka.
To saboda haka ce ce ku ce ta kawo ce ce ku ce a tsakanin 'yan jam'iyyar APC gaskiya ina ga wannan ba ci gaba bane saboda bamu ga haka ba a shugabannin baya da suka wuce.
To baka ganin watakila akwai rashin fahimta daga masu sukar al'amarin saboda watakil an yi mata wato fahimtar da ba ita ce ba?
To ni dai fahimta ta ina ga kawai wannan abun da ya kaman wasu yan APC na angulu da kan zabuwa ne suka dan zazzana mata watakila ta je ta faɗi irin wayannan maganganu.
Amma kai baka yarda da cewa da ta yi akwai wasu da ke wannan gwamnatin da ba su goyon bayan Buhari wajen kokarin da yake na yaƙi da rashawa da cin hanci na tsaftace ƙasar ba kamar yadda kowa koko dai na ce mutane da yawa koko masu nazarin al'umura game da Najeriya ke zargi?
Eto ai muna ganin kaman maganan yaki da cin hanci da rashawa ba wai abu ne na maganan dan jam'iyyar APC ba, magana ne na kasa baki da ya kabata ko mu talakawa ma mu kawo daukin mu.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. To bari mu kada Nasarawa wake kan layi.
Kuna tare da Rufa'i daga Nasarawa jan Nasarar tarayyar Najeriya.
To malamin Rufa'i gare ka.
To za ina ne zan faɗa a yau Juma'a da kike ba mu faɗi albarkacin bakin mu.
Ci gaba.
To muna kira ga gwamnan jihar Nasarawa wato musamman wannan hanya da ya tashi daga Toto zuwa Kefi.
Muna jinka, ana jinka.
Wato ya lalace sosai. To muna kira ga gwamnan jihar Nasarawa don Allah a tashi a duba hanyar nan don Allah ya duba a gani yana da ramuka da yawa a kansa. Muna fata Allah ya sa wannan kira da nan ya kai ga kunnuwan gwamnan jihar Nasarawa.
To da fatan hukuma ta ji za ta ɗau mataki. Bari mu kaɗa Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Mun tashi yake magana.
To malamin tayi muna jinka.
A hakikanin kira tunanina a nan shi maganar da shugabar matan uwar gidan shugaba Buhari ta yi haka ne saboda sakamakon wani gurbatan wani abu dan ta ne makilin daga hannunta bai ba amma kuskure ne a gare ta ya kuma kamar ta.
To da alamar za a gyara duk abin da yake da matsala. To da alamar layukan da ɗan matsala kamar yadda muka ce yau wato ƙofa buɗe take ga mai magana ya zaɓi maudu'in da zai yi magana a kai musamman maganar da. To ga kira daga Kebi wake kan layi. Muna jin kaɗan ɗaga murya. Muna jin kaɗan ɗaga murya sannan kuma ka kashe rediyon ka in ba haka ba za su layin ka zai katse.
Ohu daga Zauro Birnin Kebbi local zaman.
To ci gaba.
Ina son yi magana akan matar Buhari. A gaskiya matan nan ta nuna ita ta san aikinta kuma ta san abin da take yi. In magidanci duk zai samu mata kamar irin wannan matar, to shi ƙara godiya ga Allah. Duk maganganun da ta yi tana yi ne don mijinta ya samu nasara da mulkin shi. Sannan tana ƙoƙarin jawo ra'ayin mutane da kuma shi mai gidanta cewa waɗanda suka wahala da APC nan suka kafa gwamnati ya kamata a hitar da haƙƙinsu ko kuma a kai da su da gwamnati.
To da fatan za a ji kuma a ɗau mataki. Bari mu kaɗa Jamhuriyar Nijar. To ga dukkan alamu layin Nijar ya katse. To kamar yadda muka ce yau ƙofa buɗe take ga mai magana ya zaɓi maudu'in da. To akwai wani akan layi, ci gaba malam daga ina. Ta layin ka shi ma layin naka ya katse. To yau dai muna da muna fama da matsalar layi. To kamar yadda muka ce a yau kofa bude take ga masu sauraron mu su bayyana ra'ayoyin su kan muhimman batutuwan da suke ganin za su taimaka ma al'umma baki daya. Yawa to bari mu je mu jihar Kebbi. Wake kan layi a Kebbi?
Kana magana da Muhammad Umar ne daga Kebbi
State. To Haji Umar, muna jin ka.
Ni ra'ayina akan wannan magana da matar shugaban kasa ta yi. Kana jina?
Muna jin ka.
Ina ganin kamar rashin kumiya ne kawai ta nuna.
To baka ganin kamar akwai waɗanda ba su fahimci abinda take faɗi ba, suke a ran bakinta suke ci mata albasa saboda wani dalili kuma na siyasa nasu, tunda ike ta yi bayanin cewa akwai masu yin kafar unguluma shugaban ƙasa kuma su suke ƙoƙarin ɓata gwamnatin, kuma kamata yi a adalci ma waɗanda suka taka rawa wajen kafa gwamnatin, don haka nan baka ganin kamar ta bugi jaki ne ta bugi taki?
Ni na fahimta akan wannan maganan da ta yi. Idan har wani abu ne take gani wanda bai dace ba, ya kamata sun a cikin gida ko kuma a asirance ta kira ta mai bayani.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai mun makale a Kebbi. Wake kan layi a Kebbi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Dan Asabe mai fata daga Yauri.
Muna jin ka.
To da farko ni ina so in yi nasiha ne ga ƴan kasuwa domin gaskiya fi sabilillahi sun taka rawa wurin ƙara ma kayan masarufi tsada. Yau idan ka je kasuwa ka sayo abu naira 20, kamin a ce maka an yi kwana uku zuwa hudu za ka iya saya kai naira 60 ko 70. To a gaskiya fi sabilillahi su ji tsoron Allah, kuma ya kamata gwamnati ta shigo ciki ta duba menene dalilin da ya sa ƴan kasuwa suka kara ma kayayyaki tsada alhali kayayyakin da wurin sahu su ba sun kara kuɗi ba ne.
To da fatan hukuma da su kansu ƴan kasuwa za su wato ɗau matakin da ya dace don koma don samun lada daga Allah. Mun gode sosai da gudunmuwar da kowa ya bayar. To yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ranar Laraba da ta gabata ne kungiyar kwallon kafa na nahiyar Afirka suka yi zaben rukuni-rukuni na kasashe guda shida da za su shiga gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar, wanda za a gudanar a shekarar 2017 a kasar Gabon. Kasar Kamaru ta tsinci kanta a cikin ajin A. Akwai Gabon, Jamhuriyar Kamaru, kasar Guinea-Bissau da Burkina Faso, amma kasar Gabon ne za ta fara kwance kallabin wasan da kasar Guinea-Bissau a birnin Libreville. Sai kasar Kamaru za su gabza da kasar Burkina Faso. Malam Hassan Bello mai sha'awan kwallon kafa ne.
Wannan wasan nan zaka gani ni na baka wannan bayani. Yanzu da ne kamar suke wasa muke tsoro, yanzu ba mu tsoro saboda mun san cewa komai ya je daidai. Kuma a wannan shirin da suka yi na zaben da kai na wasan African nan, kamar wanda daga cikin wanda in ba su dauki kofi ba za su gama da semi-final wannan haka da fara insha Allah.
Malam Yushau shi ma yace kakar su ta yanke saka.
Muna fatan kan zata yi wani abu da yake an sa ta daga Gabon da sauran kasashe wanda ba su girma a bol ba. Ana fatan cewa zata yi wani abu.
Wato kuna ganin cewa wanda ya kaman Kamaru za ta buka wani abin ku zo mu gani?
In Allah ya yarda za ta yi abu sosai saboda wani yake ba da tsoro a cikin Gabon ne, kuma mun saba rukun Gabon.
Ba kwa shakkan Gine ko Burkina Faso?
Wannan kan gwamma-gwamma ma Gine, Burkina Faso kuma ai kwanan nan farkon shigansu ma kenan.
Kocin kwallon kafa na club din Dragon Malam Ibrahim shi ma ga abin da ya ce.
Kwarai wanda yake za su yi rawan gani, ko da yake da koransu sababbi da muka kawo, to amma za mu yi rawan gani. Za a yi mamakin mu, za a ce waɗannan ma da ba san su ba yaya suka kai wannan matsayi. Na farko tukunna mu yi hakuri, lokacin da aka zabe shi sai mu bi inda ake so. To amma kuma a tsakanin gaskiya ya kamata a dinga zabe mutane wanda suka kamata a lokacin su, ba a lokacin da suka dan wuce shekaru ba.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Haɗin gwiwa abu ne da ke sa a cimma duk wani buri da aka sa a gaba. Al'umma ƙasar Burundi suna da babbar damar da za su samu tallafin magunguna daga Amurka. A kwanan nan hukumar nan mai tallafawa wajen raya ƙasashe ta USAID ta bayyana nasarar kammala wani shiri na tsawon shekaru 5
wanda ya maida hankali kan samar da magungunan cutar zazzabin cizon sauro ta malaria da cutar da ke kada garkuwar jiki ta HIV AIDS a Burundi. A lokacin rufe shirin a birnin Bujumbura, wakilin hukumar ta USAID Victoria Gillis ta yaba da irin rawar da masu rawa da tsaki suka taka wajen karfafa ginshikan samar da kiwon lafiya, ta kuma jaddada himmatuwar gwamnatin Amurka wajen marawa kasar ta Burundi baya domin ta samu biyan bukatun al'ummarta a fannin kiwon lafiya. Cikin shirye-shiryen biyu, tsarin da ke sauƙaƙa samar da magunguna da ake kira SIAPS a takaice, da kuma tsarin na lura da yadda ake aikiwa da magunguna wanda ake kira SCMS a takaice, gwamnatin Amurka ta haɗa kai da takwarata ta Burundi da hukumomin da ke sa ido a fannin kiwon lafiya da sauran abokanan hulɗa domin samarwa tare da raba muhimman magungunan yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki ta HIV AIDS da kuma malaria, ciki har da maganin na nau'in ACT wanda ake amfani da shi wajen yaƙar cutar ta malaria, da kayan gwaje-gwaje da yawan su ya kai na $7 million, wato na malaria da cutar ta HIV AIDS, da kuma kayayyakin da ake amfani da su a ɗakunan na gwaje-gwajen cututtuka. Tsare-tsaren na SIAPS da na SCMS sun tallafa wajen samun muhimman bayanai dangane da yadda ake amfani da kayayyaki a gundumomi da wuraren kiwon lafiya. Shirin har ila ya tallafa wajen ganin an kaucewa bacin magunguna da kayayyaki da ake samuwa daga hukumar nan mai sarrafa magunguna ta CAMEBU. Gwamnatin Amurka ta hanyar hukumar USAID ta samar da sama da $18 million cikin shekaru biyar domin a samar da kayayyakin kiwon lafiya a Burundi ta shiri ko kuma tsare-tsaren nan na SCMS da SIAPS. Sannan gwamnatin ta Amurka tana samar da sama da $40 million a duk shekara domin tallafawa wajen yaƙi da cutar HIV AIDS da malaria, da samar da abinci mai gina jiki da kuma yadda ake tsara iyali a ƙasar ta Burundi. Amurka na tunkawo da irin haɗin gwiwa da take yi da abokanan hulɗarta na Burundi domin tallafawa wajen samar da kayayyakin kiwon lafiya ga al'ummar Burundi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
To a gaida Mamuda, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Wani jirgin ƙasa makare da fasinjoji da ke tafiya daga Yaounde babban birnin Kamaru zuwa cibiyar kasuwancin ƙasar Douala ya goce daga layin dogonsa, sannan ya tuntsara a yau Juma'a. Sakamakon haka mutane da yawa sun ji raunuka, wasu kuma sun rasa rayukansu. Kasar Afrika ta Kudu ta ce za ta fita daga kotun bin ƙadin manyan laifuffuka ta duniya. A yau Juma'a ne ministan shari'a Michael Masuthu ya bayyana cewa za a mika wa majalisar dokokin kasar ƙudurin dokar da za ta nemi Afrika ta Kudu ta soke hannun da kasar ta rattaba a kan yarjejeniyar Rum da ta kafa wannan kotu. Harin kunar bakin waken da aka kai a kan wani wurin da aiki gine-gine da Iran ke kula da shi a garin Dibis a arewacin Iraki a yau, kuma a yau Juma'a, ya kashe mutane aƙalla 11, a inda 'yan sandan Iraki guda 6 da kuma mayakan Daesh guda 12 suka mutu a wani mahari makamancin haka a wani ofishin 'yan sanda da ke birnin Kirkuk. A yayin da aka kai wa 'yan sandan hari, an ji ƙarar fashewar nakiyoyi da kuma har ƙasa ƙarar harbe-harben bindigogi na fitowa daga harabar ofishin 'yan sandan. Faifan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin da ke garin ya nuna bakin hayaƙi na tasowa daga harabar, sannan da ƙarar manyan bindigogi a ciki.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya tani, da kuma Julie Lethal-Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Mukali Shaflin, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma gobe da mai duka ya kai mu.